Abubakar ke magana daga nan birnin Washington DC. Masara assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Abdi Torone tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Talata 9 ga watan Fabrairu shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger yau ne kungiyar dalibai ta USN a duk fadin kasar ta yi jimamin cika shekaru 31 da bikin tunawa da fada da barki akan gada mai suna Paul Kennedy inda aka yi asarar rayuka. Kamar kowace rana Talata yau ma Mustafa Nasiru Batsari na tafi da rahoto na musamman sannan muna tare da labaran wasanni to amma kafin nan ga Baba Yakub Makeri da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A yau Talata sakataren kiwon lafiyar Burtaniya Matt Hancock ya bayyanar da wasu tsauraran matakai akan matafiya na Burtaniya da Ireland waɗanda suka fito daga kasashen da cutar COVID-19 ta yi kamali da kuma jan kunni ga waɗanda za su take dokokin ciki har da biyan dala 13,000 da kuma hukuncin ɗaurin shekaru 10. Hancock ya sanar da waɗannan sababbin dokokin ne ga majalisar dokoki yana mai cewa suna ɗori ne akan dokoki da daman can suke aiki. Kana ya ce dama tafiya zuwa ƙasar waje haramu ne a ƙasar Burtaniya har sai an baka izini. Ya ce sababbin dokokin da sun tanadi duk wanda doka ta bashi daman zama Burtaniya da ya fito daga kasashen da cutar ta yi barna kamar Afirka ta Kudu za a killace shi a ɗakin otal da aka amince tsawon kwanaki 10 daga ranar da ya sauko kana zai biya dala 2,400 kuɗin killacewan da ya haɗa da kuɗin ɗaki da na sufuri da kuma na gwaji. Masu aikin ceto na nan na aiki a yau Talata domin neman akalla wasu Indiyawa 35 ma'aikatan gine-gine da suka makale a cikin wani rami kwanaki 2 da suka wuce bayan da madatsar ruwa na lantarki da suke ginawa ya toshe sakamakon zaftarowar tsaunin kankara. Jama'ai sun ce mutane da suka mutu sun kai 30 kana ma'aikatan da suka makalin suna cikin akalla mutum 170 da ba a gano su ba bayan da jaskararren kankaran ya zaftaro a Nanda Devi rushewar kankara mafi muni na biyu a India lamarin da ya kara yawan ruwa a kogin Dauliganga a ranar Lahadi. Katangar ruwan ta karya ga doji kana ta raba kauyuka da jama'a sa'annan kuma ta baza manyan buraguzai a yankin tsaunukan. Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya sanar da majalisar zartarwarsa yayin da yake kokarin aiwatar da sauye-sauye da kuma neman taimakon kuɗi daga kamfanonin kasashen waje. Sabuwar majalisar zartarwa ta hada ne da shugaban kungiyoyin 'yan tawaye da suka sanya hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati a birnin Juba na Sudan ta Kudu a cikin watan Oktoba. A wata sanarwa ga ƙasa ta talabijin da yammacin jiya Litinin, Hamdok ya ambaci sunayen ministoci ciki har da madugoi 'yan tawayen Dafur Jibril Ibrahim a matsayin ministan kuɗi. Hamdok ya kuma naɗa shugaban jam'iyyar Umma Party kuma 'yar tsohon Prime Minister Maryam As-Sadiq Al-Mahaji ministan harkokin wajen Sudan. Khalid Umar na jam'iyyar Sudan Congress Party kuma shi ne aka naɗa ministan kula da harkokin majalisar zantarwar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Hannaye jari da dama a nahiyar Asiya yau Talata sun samu tashi ainun biyo bayan wani abin tarihi da aka samu a cibiyar kasuwanci ta Wall Street. Kasuwar Nike ta Tokyo ta yi sama da kashi 4 cikin 100 yayin da Comsec ta Shanghai ta yi tashin gurin zabi da kashi 2 cikin 100 kana TSEC ta Taiwan ta samu tashi kasa da kashi 1 cikin 100. Ma'auni ya nuna kasuwar hannayen jari a Hang Seng na Hong Kong ita ma ta yi sama da kashi 1 cikin 100 a yau da rana yayin da kasuwar hannayen jarin Shenzhen ta Mumbai ta yi sama da kashi 1 cikin 100. A hali da ake ji kuma hannayen jari S&P ASX na kasar Australia sun fadi da kasa da kashi 1 cikin 100. Haka zalika kasuwar KOSPL ta Seoul ta fadi da kashi 1 cikin 100. A cinikin kayayyaki ana sayar da ma'aunin darajar zinari guda dala 1,841.40 tayyamai ya cira da kashi 1 cikin 100 inda ake sayar da ganga 1 dala 58.38 yayin da tayyaman Brent ya cira da kashi 1 cikin 100 bisa ma'aunin kasa da kasa inda ake sayar da ganga 1 dala 58.38. Duk manyan ma'aunin ciniki uku a Amurka suna nuna faduwar ciniki nan gaba. A ƙarshe hukumomi sun ci gaba da tsare wani hamshakin mai harkokin sadarwa kuma ɗan rajin demokaradiyya a Hong Kong, Jimmy Lai, bayan da babbar kotun yankin ta hana bada bailin shi yayin da ya bayyana gabanta yau Talata. An kama Alai mai shekaru 73 a duniya ne a ranar 3 ga watan Disamba, kana ya kwashe makonni 3 a tsare kafin aka bashi beli kan dala miliyan guda da 200,000. Masu shigar da kara sun daukaka kara akan hukuncin belin da aka bai wa Alai, suna ikirarin hukuncin da karbar kotun ta yanke yana cike da kurakurai. Kotun daukar karar ta amince da bukatar masu shigar da karar a hukuncin da ta yi, tana ishara da dokar tsaron kasa da ke hana bada belin mutanen da ake zargin su da aikata laifi ko kare laifi har sai in alkali ya samu isasshen shaida da zai tabbatar da wanda ake zargi da aikata laifi ko kare laifi ba zai ci gaba da aikata ayyuka masu barazana ga tsaron kasa ba. Da farko an zargi mai kamfanin sadarwa na Next Digit ne da laifin damfara, inda masu shigar da kara ke tuhumarsa da sabawa sharuɗan inda kamfanin ke aiki. Da farko ana zargin Lai ne da aikata laifin haɗin baki da wata ƙasar waje karkashin sabuwar dokar tsaron ƙasa. A yau Talata ƙasar Peru ta fara yaki da annobar coronavirus na biyu da ta sake kunno kai, inda shugaban ƙasar Francisco Sagasti ya ɗage hannun rigarsa ya nuna wa mutane cewa allurar rigakafin ba ta da illa.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a jamhuriyar Niger yau ne babbar kungiyar dalibai ta kasa wato USN ta gudanar da bikin tunawa da cika shekaru 31 da barkewar wani fada tsakanin dalibai da ɗan sanda da ya kai ga rasa rayukan waɗansu. Na samu tattaunawa da wani mamba na wannan kungiyar, Malam Abdulmumini Usman, akan muhimmancin wannan rana kuma ga abin da ya ce.
Da ɗan lokal suka fito don su tambayi incin su bisa ga gwamnati da suka hito le gwamnati ya yi amfani da bindiga da makamai daban-daban aka kashe ɗan lokal guda uku aka mawa isar wani. To kaga wannan shi yasa duka ƙasar Niger suka tashi a lokacin nan, ɗan ƙasar Niger suka taso tamam mutum ɗaya suka ce bai kamata ba ana kashe mutane haka nan, bai kamata ba ɗan lokal ana takura musu, bai kamata ba ƙasa babu inci. To kaga wannan gwagwarmayawa ita ta kawo demokrasi cikin ƙasar nan. Kaga ƙasar nan yanzu kenan shekara 31 da waɗannan mutane aka kashe su shi kawo yau muna cikin demokrasiya, har ya kai yau kaga muna cikin zaɓe. Yau za a yi zaɓe 21 da watan nan, za a yi zaɓe wanda za a kawo gawarin ba da mulki da hanyar demokrasiya, ba da wani tashin hankali ba, ba da wani kudita ba. To kuma ka san ba a cewa babu matsaloli, har yanzu akwai matsaloli. Gwamnati na bakin kokarin shi, ɗalakul suna nan su ma suna in abun baya yi su hito su ce tambayi gwamnati a gyara musu. To wannan shine ana cikin demokrasiyan kenan. Wannan ranar da muke zancanta yau lalle rana ce mai muhimmanci, saboda ita ce yau ta sa ƙasar Nijar take inda take, ita ce ta kawo demokrasiyan da muke cin albarkarta yanzu. Ɗalakul wanda suka rasa rayukansu a 9 da watan February na 1990 sune Aliyu Nahansi, Abdul Mumin Sagir da Isaka Kane, Allah shi kansu sune wanda aka kashe ranan nan.
To madalla, har yanzu dai muna a jamhuriyar Nijar, inda hukumar sadarwa ta soke wata muhawara da ya kamata a yi ta kafar talabijin mallakar gwamnati da nufin baiwa 'yan kasar damar jin manufofin kowane daga cikin 'yan takarar biyu da za su fafata a zaɓen 21 ga watan Fabrairu da muke ciki, abinda magoya bayan Bazoum Muhammad ke ɗora alhakin faruwarsa a wuyan ɗan takarar ƙawancen adawa Muhammad Usman. Wakilin muryar Amurka a Yamma Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Tun a ranar 5 ga watan nan na Fabrairu ne ya kamata kowanne daga cikin 'yan takarar biyu ya sanar da hukumar sadarwa matsayinsa game da wannan muhawara. Sai dai izuwa ranar Litinin 8 ga wata, ɗan takarar ADR Canji Muhammad Usman bai waiwayi hukumar ta CSA ba, a yayin da a nasa gefe abokin fafatawarsa Bazoum Muhammad ya karɓi goren gayyata. Mafari kenan aka soke muhawarar, inji shugaban hukumar CSA Dr. Kabiru Sani.
Ayar doka ta ce in guda bai iya zuwa ba a muhawara, ka dama shi ta muhawara kamar da ba 'yan ƙasa, dama kowa ya magana ne kuma gaba ɗaya a ga masu da ɗan ƙasa kuwa samu ra'ayin shi business program din kowan ɗan ƙasa kenan zuba a chatin da wancan bai zuwa a bar mutum guda zuwa a guda ya rike bam kenan ba mai adalci ba shine egalite da access o media public
jigo a jami'ar PNDS tarayya Adamu Manzo dake alfahari da gogewar dan takarar su akan maganar shugabanci na cewa rashin abun fada ne ya hana Muhammad Usman yin na'am da gayyatar ta hukumar CSA a wannan muhawara
dole ne ba zai amsa wannan kira ba saboda wannan muhawara da za a yi akwai tambayoyi da kamar za a kure mutum kwa kenan ka gani wanda bai shirya ba ba zai zo shi ba wannan muhawara ba shekaran shi yayi taron gani a talabiri ba wanda ya ganshi yaya kuddo littafi na program din shi mu dan takarar mu a shirye yake kuma yana da program yana da tsarin shi da yi cikin kasar nan duk inda ya zagaya ya nuna wa al'umma littafin shi na al'awulan da yi kuma ya gaya wa al'umma duk fanni na rayuwar kasa na rayuwar al'umma menene zai
to sai dai kakakin jam'iyyar FAR Canji Alhaji Dudu Rahama na alakanta abin da wasu dalilai masu nasaba da ajandar yakin zaben da Muhammad Usman ke gudanarwa a jihohi
shugaba Muhammad Usman ba shugaba bane mai jin tsoron a zauna a yi muhawara gaba da gaba da ko ma ifritu ne ko aljanni ko malaika ko ruhani balle ma mutum dan adam wanda suke da kuskure mai dimbin yawa a mulkin da suka yi lokacin da hukumar kore ta bada na sadarwa lokacin nan shugaba Muhammad Usman yana da magaran mun yaki neman tsabe zuwa mun zo mu ci gaba da mutanen da har an kare an kaida sun wa mu kansu mummunan kampani zan bata lokaci akan wannan ne a'a ai talakan kasan ne ya riga ya waye wannan jama'a yanzu abin da ya tame ta canji
dokar ayyukan sadarwa da sha'anin gudanar da zaben nishiyar sun tanadi tsarin shirya muhawara a tsakanin ƴan takarar da suka yi nasarar zuwa zagaye na biyu na zaben shugaban kasa domin baiwa ƴan kasa damar tashi aya da tsakuwa to sai dai cika wannan ka'ida ya faskara domin ko a shekarar 2016 ma muhawarar da ya kamata a yi a tsakanin Isu Muhammadu da Hamma Ahmadu bata yi ba saboda a wancan lokaci jagoran na ƴan hamayya Hamma Ahmadu na tsare a gidan yarin filinge sanadiyar hukuncin da aka yi masa a game da badakalar nan ta zargin safarar jarirai sule mumuni barma muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger
a gaida sule mumuni barma yanzu kuma ga Mustafa Nasiru Basari da rahoto na musamman wanda mai da hankali kan fara aiwatar da dokar hana yara masu karatun allo da gwamnatin jihar Niger ta kafa Mustafa Gareka
a ranar litinin dinnan da ta gabata ne 8 ga wannan wata na Fabrairu dokar hana yawan bara ga yara kanana masu karatu a makarantun allo ta fara aiki a birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger dake arewacin Najeriya gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta dauki wannan mataki ne domin shawo kan matsalolin da yaran ke shiga a sakamakon yawan barar da nufin neman abinci to sai dai malaman makarantun allon sun mayar da martani Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi bayanin dalilin da yasa suka dauki wannan mataki
a makarantar boko ma yanzu za a koyar da islamiya yanda yaro in ya shiga primary 1 ka mai gama ya soke qur'ani dalili kuwa shine kuma mun ma hana yanda za mutum zai dauki yaro daga wani gari ya kai shi wani gari yaro shekara 3-4 bai san makwancin sa ba bai san abin da yake ba duk a kan cewa ya je kasar islamiya yanzu ko kowane ward na da primary school 3 in ko a ward nan za a koyar da islamiya inda islamiya ne to baka da wani dalili za ka dauki yaro ka kai shi wani gari ya wahala a wannan shekarun yana bukatan lura daga iyayen shi ya cika hakki na iyayen su da yara amma abba yaro shekara 4-5 ya je ka gan su wasu hanyoyi na za ka gan su shaɗin dare suna kan ciki yaro na yawo ɗan shekara 4-5-6 me ba har ga Allah
Barista Maryam Kolo ita ce babbar daraktar kula da ma'aikatar kare haƙƙin yara da mata a jihar Niger ta yi ƙarin haske akan dalilin gwamnatin jihar Niger na hana yara yawon barar
aka dauki yaro daga kan titi yaro bai da laifi tunda ba shi ya taka ya zo nan garin ba har ga Allah to shi in ya nuna mana makarantar shi za mu je mu samu malamin ne to malamin ne hukunci zai hawo kan shi saboda an riga an sanar ne akwai doka kuma gwamna kuma ya fito ya ce ya kaddamar da a daina bara barace barace kuma illolin da ke fitowa daga barace barace yayi yawa ana yi ma yaran mu fiyade luwadi sata yankan rago banda abu ya sa su a cikin wannan boko haram duka ana jin ra'ayin su duk suna shiga
wasu na tunanin kaman matakin nan da kuka dauka zai yi wahala bisa la'akari da ba a dauki matakin ciyar da almajiran nan da kyau ba ko kuma wani mataki wanda zai mai gurbin dalilin da yasa suke yawon bara din nan.
Ai ka san rashin sani shike kawo mutane su yi wannan a'a suke wannan tunanin saboda in ka duba gwamnati ba kadan ta taimaka musu ba a yanzu a haka muna da takaddun wanda gwamnati ta ciyar da almajiran makarantu abinci muna da takaddun wa'anda ta ba mu tallafi muna da takaddun wa'anda ta ba mu a danyen abinci ne kuɗi wanda aka ba su duk yana nan kuma dukkan su zamu bayyana su saboda jama'a su san cewa gwamnati ba ta bar makarantun allo ba tana tallafa musu kuma za ta ci gaba ta tallafa musu
yanzu su almajiran da ake kawo daga wasu jihohi ba kuna ne a daina kawo su ko kuma menene ne ku
eh wa'anda suke zuwa daga wani jihohi ba mu ce kan su zo ba amma in zaka zo ka zo da abincinka ka zo kuma ka san cewa karatu zaka yi malam kuma ya tabbata zai nuna mana ga wajen kwananka kuma duk wanda ya fito daga wani jiha da ba namu ba malamin da ya kawo shi shi zai dauki nauyin shi ya mai da shi baya ya koma da shi gida
akwai hukunci koko
akwai hukunci wanda in bai bi ba in ya shigo kuma ya riga ya sani kuma ya sake zuwa din dole ne za a kai shi wajen kotu a yayyanka mishi hukunci
to amma malaman makarantun sun mayar da martani akan wannan mataki na gwamnatin jihar Niger ambassador Musa Adamu shine shugaban kungiyar alarammomi masu makarantun allo a jihar Niger kuma ɗaya daga cikin masu makarantun a birnin Mila ga abin da yake cewa
ita wannan doka abin da zan ce a nan ni sai in ga wani abu ne wanda kamar ba a yi mana adalci ba dalilin mu shine mun riga mun kai takaddun mu mun fadi wuraren da yara bai kamata su yi bara ba a gidan gwamnati sannan kuma mun fada wa ainihin ita barista Kwalo wanda take da wannan cewa ya kamata mu zanna mu fahimci yadda wannan abu yake su nuna mana abin da ba sa so wanda zamu iya mu kokarta mu yi wanda ko ba zamu iya ba mu nemi alfarmar yadda za a gyara abu ne wanda ya faru na shekara da shekaru ba zuwa rana daya ce an hana mutum wannan yayi daidai da lokacin za a duba aiki a haramun ce amma zamanin manzo Allah akwai lokacin da hawa sai da aka kai kamar kashi uku sannan aka haramta ta
na'am to yanzu menene ba a muku ba ciki ba ton abincin da suka ce suna badawa shine koko akwai wani abu ne daban
a dama abinci wannan ai ba waye gaskiya bane abincin ba barawa suke ba kuma duk inda zaka ji sun je sun yi wani gini ko an kyauta da makaranta wani ne wanda yake dan gaban gofin su ko da ba malami bane zai taro almajirai uku hudu biyar ice gidansa da makaranta a bashi kudi zai gina makaranta ya gyara wuri illa ma ya mai da ita na kasuwanci kawai wanda kuwa duk suke su ne da haƙƙin abin ko sauraron su ma ba a yi
karane ba a sa ku cikin lamarin ba
a to gaskiya ba su samu ba in sun na sa ma a gefen
to yanzu yaran naku sun daina baran koko wani hali suke ciki
to yara zumula nan muna kokarin yadda za mu iya jan hankalin su saboda muka ce da su kada su rinka zuwa bakin titi musamman wurin danja wurin banki da sauran restaurants da wasu wurare su daina zuwa su rinka bin lungu kwarkwada suna bara suna sama abin da za su ci don mu ba mu mallaki abin da za mu ci da su ba
to shi ma dai Sheikh Musa Hassan na ɗaya daga cikin masu makarantun ya ce kamata ya yi gwamnati ta ƙara sanya tallafi a cikin lamarin
gaskiya mafi yawan alarammomi masu tsangayu matasa da ma tsofaffin na tabbata muku ba sa goyon bayan bara amma an kasa fahimtar mu ne dan ai maganin abun amma dama abin da aka ce gwamnati ta bada tallafi ta shiga cikin magana amma ta zauna da masu ruwa da tsaki cikin abun domin abun a samu maslaha mai kyau wacce ko bayan gwamnati za ta ci gaba da samun lada da al'ada cikin wannan al'amari na tsangaya
amma ita gwamnati ta ce tana bada tallafin nan musamman na abinci
a makarantu da yawa ba sa gani
na'am to yanzu za ku ba su haɗin kai dan hana yaran bara ko kuma me matsayin ku yanzu
maganar mu ba da haɗin kai ko wacin haɗin kai ba shine magana ba abinda ke ciki shine gwamnati ta bada tallafi ta shiga cikin abin amma ba kawai ka ce yaro ba zai baka ba shi tallafi ba kai abinda mu kuma ka ce ba zai ba
so uwayen yara da ke kawo muku yaran nan gwamnati ta ce ya kamata su rika kawo yaran da abinci ba ku ga musu da wannan matsayin bane
mu kanmu ma mun shafada cewa ba a samun ilimi sai da abubuwa guda shida kaifin hankali kwadayin karatu guzuri da kuma ma shiryayyen malami ne tsatse sannan a samu dogon lokaci ana karatu saboda haka mu ma kanmu mun shafada
tene dai masu sharhi suka yi bayanin cewa daukar matakin wayar da kan iyayen yara akan wannan al'amari yana da matukar muhimmanci a maimakon daukar matakin yin amfani da karfin doka da rana tsaka bisa la'akari da yadda wannan dabi'a ta yin bara ga almajiran Allah ta dauki shekaru masu yawa ana yin ta a arewacin Najeriya Mustafa Nasiru Batsari mura Amurka daga Mina a Najeriya
a gaida Mustafa yanzu kuma ga wannan albishir
zauren VOA arai ba shakka duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattaku
shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabannin su
a zaure da tawa ke maganar gyara
su ɗan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka yi suna aiki
korafi daga bakin masu kodin
idan an zo a zabe a siyasance lokacin zabe maza ƴan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zabe mu
shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai ƴan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole ne nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA wanda abokiyar kare kai narku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Kafin mu shiga shirin na gaba mu shakata da wannan waka.
La police nationale pour servir et protéger.
Wasanni a takaice.
Kai atisaye kenan a wurin bikin kammala taron bada horo wa ƴan wasan kare kai na karate da kungiyar karate ta jamhuriyar Nijar ta shirya wa mutum 31 maza da mata a tsawon kwanaki uku a cikin garin birnin Kwani da ya shafi ƴan wasa na dukkan gundumomin jihar Tawa baki daya mataimakin shugaban kungiyar ta ƙasa ta karate ya yi mini ƙarin bayani
to sunana ni Aliyu Dadi lalle wannan taro yana da muhimmanci kwarai horo ne kuma babban horo ne muka zo ba su don saboda muna da abubuwa da yawa da ke nan gaban mu kamar wani taro da za a yi na duka Africa the Lost da mu za mu tarbe shi bana a Niger
tayyama metro muni da ke kasancewa dai daga cikin kusoshin kungiyar ta kasa da wasannin kare kai na karate da suka karbi bakuncin bada horon a garin birnin Kwani ya nuna gamsuwar sa game da yanda horon ya wakana
to lalle abin da zan ce sai in ce wallahi na yi murna
na yi horin ciki kuma muna godiya da yadda aka ba mu goyon baya kuma muna godiya da yadda hukuma take ta ba mu goyon baya sun kama muna hannu bibibi kuma lalle sun nuna suna so wannan karate ya bunƙasa
idan muka tsallaka a kasashen waje kusancewa yanzu haka ana ci gaba da wasannin Open na Australia na wasannin tennis na duniya Rafael Nadal dan kasar Spain ya kai ga zagaye na gaba na wasannin na Open na tennis na Australia dan kasar ta Spain ya fidda jere yau talata din nan kuma zai kara a ranar 11 ga watan Fabrairu da dan kasar Amurka MO shi ma Djokovic dan kasar Croatia zai kara a zagaye na gaba da Tiafoe dan kasar Amurka Orinka dan kasar Switzerland zai kara a wasa na gaba duka Open na Australia na wasannin tennis da Fuskovic sai kuma Mute dan kasar Faransa shi ma da kai zagaye na gaba na wasannin na tennis na Australia na Open zai kara da Raonic dan kasar Canada a bangaren mata kuwa Ashley Barty da ke matsayin ta daya a duniya a wasannin tennis duka dai a wasannin na Open na Australia bangaren mata ta kai zagaye na gaba a yau talata bayan da ta lalaye Danka Kovinic da ci 6-6 ita ma ya kasar Faransa Mladenovic ta kai wasan na gaba na wasannin Open na Australia na tennis bayan da ta karkare Maria Sakkari da ci 6-2 a wasannin kwallon kafa kuwa yanzu haka ana ci ana kwatan wasan ranar farko na La Liga na kasar Spain inda Real Madrid ke karbar bakuncin Getafe wanda yanzu haka ma'abuta sha'anin wasannin kwallon kafa ke ganin kadan ya rage wa Zinedine Zidane in yana so ya ci gaba da rike mukaminsa na kocin Real Madrid din domin a halin yanzu club din Atletico de Madrid ya samu tazarar maki 8 wanda ba su da zabi a yau illa sai sun ci wannan wasar da ake ci ana buga yanzu haka a wasannin kofin Italia kuwa dukkan dai a bangaren kwallon kafa Juventus da Turin tana karbar bakuncin Inter Milan yanzu haka sai kuma a kofin duniya na wasannin kwallon kafa inda kungiyar Al Ahli ta kasar Misr ke wakiltar nahiyar Afrika ta shaka shi banza da biyu a hannun Bayern Munich da ke wakiltar nahiyar Turai kuma Bayern Munich din ce ta kai wasan karshe inda za ta buga da kungiyar Lech Gres na kasar Mexico na Gignac dan kasar Faransa Haruna Mamman bago na birnin Gwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger
to a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma sai labarai a takaice
a yau tana sakataren kiwon lafiyar Burtaniya Matt Hancock ya bayyanar da wasu tsauraran matakai akan matafiya na Burtaniya da Ireland wadanda suka fito daga kasashen da cutar COVID-19 ta yi kamari da kuma jan kunni ga wadanda za su take dokokin cike har da biyan dala 13,000 da kuma hukuncin daurin shekaru 10 Hancock ya sanar da waɗannan sababbin dokokin ne ga majalisar dokoki yana mai cewa suna tsori ne akan dokoki da daman can suke aiki kana yace dama tafiya zuwa kasar waje haramu ne a kasar Burtaniya har sai an baka izini masu aikin ceto na nan na aiki a yau talata domin neman akalla wasu indiyawa 35 ma'aikatan gine-gine da suka makale a cikin wani rami kwanaki 2 da suka wuce bayan da madatsar ruwa na lantarki da suke ginawa ya toshe sakamakon zaftar ruwar tsaunin kankara jama'ai sun ce mutane da suka mutu sun kai 30 kada ma'aikatan da suka makalin suna cikin akalla mutum 170 da ba a gano su ba bayan da daskararren kankaran ya zaftaro a Nanda Devi rushewar kankara mafi muni na biyu a India lamarin da ya kara yawan ruwa a kogin Dauli Ganga a ranar Lahadi Prime Minister Sudan Abdalla Hamdok ya sanar da majalisar zartarwarsa yayin da yake kokarin aiwatar da sauye-sauye da kuma neman taimakon kuɗi daga kamfanonin kasashen waje sabuwar majalisar zartarwa ta hada ne da shugaban kungiyoyin yan tawaye da suka sanya hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati a birnin Juba na Sudan ta Kudu a cikin watan Oktoba
Tumasar baki da abinda ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku shi wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger kamar da Chad wato karfe 5 kenan, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri wanda ya tsaya gabatar da shirin da Julie Lesser Gresham tata hada mana sauti da ma injinin namu na yau, ni Abdul Aziz Adli Toro da na shirya kuma na gabatar da ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Thank you.